yan bindigan da suka fasa katangar kwalejin dai sun shiga wurin kwanan dalibai da misalin karfe 11:30 na dare. Amma jim kadan bayan fitar su jami'an tsaro suka dira musu inda aka dinga musaya wuta wanda daga bisani aka ceto dalibai guda 180. Sai dai har yanzu akwai dalibai guda 30 da ba san ina suke ba. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Arwan.
A takaice dalibai da kuma ma'aikata 180 an kubutar da su wadda suka shafi maza da mata. Sannan kuma akwai dalibai maza da mata kusan 30 wadda izuwa yanzu ana neman su. Jami'an tsaro da suka kunshi sojoji da kuma sauran jami'an tsaro sun fansama suna nan suna aiki. Na ganin cewa an dawo da wa'annan yan makarantan. Kuma ba gaskiya bane inda ake magana cewa duka mata ne, a'a. Kuma cikin 180 wadda aka kubutar da su maza masu suka fi yawa.
Daya daga cikin ɗaliban wannan kwaleji ta horar da sha'anin gandun daji da ke yankin Mandan jihar Kaduna dai ya faɗi irin halin da suka tsinci kansu a ciki.
Mutane guda 10 daga department ɗina aka wuce da su. So gaskiya bamu taɓa zato abu haka zai taɓa faru da a ce makaranta kamar haka da yake sakin ga barikin sojoji. Gaskiya abin gaskiya ya taba kowa. Dan ma har muna jin karin bindiga su suna cikin daji wanda suka gudu cikin daji kenan.
Har ya zuwa yammacin juma'ar nan dai iyaye da ƴan uwan wasu ɗaliban da aka sace suna cikin damuwa.
Sunana Pastor Joshua Kantiyaf, kuma yaro na ɗan ɗalibi ne a wannan makarantar. Ya kira around 3 a.m. cewa ga abin da ya same su. To glory be to God, Allah ya sa sun gudu su shiga nan NDA. Sannan member na church mu dear shi ma tana ciki. Wanda muna ta damuwa, amma mun gode Allah an samu an kira cewa ta sume ne, tana nan a asibiti yanzu. Mun ji har mun ga ramin da aka fasa a katangan, aka hitar da su an wuce da su.
Damuwar mu shine ma inda aka zo ka kwashe yaran nan cikin dare suna bacci, suna nan sirara ba kaya cikin jikin su. Wasu da Allah ya taimaka sun escape, suna hannun sojoji yanzu nan haka.
Ni matata aka dauka, eh, ɗaliba ce tana HND a wannan makaranta, kuma ita ba a hostel take zama ba, takan zo hostel ranar Litinin, ranar Juma'a sai ta koma gida. Yau ne Juma'a, yau ne ranar komawa ta gida, kuma wannan abin yazo ya faru. To kuma gaskiya bamu ji dadin wannan abu ba, mu kuma muna Allah wa dare da rashin tsaro a kasar nan. Ba yadda za a yi a ce nan wurin sojoji ke kwana a nan wurin, a ce wai an shiga nan makaranta an kwashi mutum kusan 40 da wani abu, ba abin da aka yi. Gaskiya bamu ji dadi ba.
Wannan dai shine karo na farko da ƴan bindiga suka saci ɗaliban makarantar gaba da sakandare a wannan jiha ta Kaduna. Kuma harin ya zo ne kwana daya da gwamnan jihar Kaduna ya karbi rahoto kan tsaro na shekarar bara. Inda aka ji gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmad Rufai na jaddada cewa babu sulhu tsakanin gwamnati da ƴan bindigan da ke sace mutane.
Sojojin sama da na ƙasa da ƴan sanda suna kashe ƴan ta'addan nan. In an kashe su suke fitowa, ba wai ba a yin wani abu bane, kuma ba wai jira ake ce sun yi wani abu ba. Ana bin su inda suke, daga sama da ƙasa ana maganin su. Kuma mu kamar yadda muka shafaɗa mu a nan jihar Kaduna, duk wanda ya zo ya ta'addanci mu ba za mu yi sulhu da shi ba. In yayi sa'a yayi garkuwa da mutum ya samu kuɗi, in kuma bai sa'a ba jami'an tsaro suka same shi kashe shi za su.
Dalibai 42 cikin waɗanda aka ceto dai mata ne, 130 kuma maza, sai ko ma'aikatan makarantar guda 8 ɗin da ya kawo jimillar mutum 180. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.